This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safi a yau Talata 30 ga watan Janairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi gargadin cewa yakin kwatar kai da Ukraine ke yi da Russia yana cikin hadari. Amurka na duba yiwuwar yadda za ta sa Iran da dakarunta da ke Iraq da Syria ya ba wa aya zakinta sakamakon wani mummunan harin jirgi mara matuki da suka kai a wata cibiya da ke arewa maso gabashin Jordan. Jam'iyyar mai mulki a Afirka ta Kudu ta ANC ta dakatar da tsohon shugaban kasar Jacob Zuma daga jam'iyyar bayan samun su da laifin yi wa wata jam'iyya ta daban campaign.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji ci gaban wata tattaunawa da muryar Amurka ta yi da Adamu Makarfi mai sharhi akan harkokin yau da kullum akan batun yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya. Da aka tambaye shi shin ko kasar za ta iya magance wannan babban kalubale, sai ya ce
ito za ta iya amma abu ne mai wahalar gaske. To amma ni abin da zan iya cewa da sace da suka ci gaba babban abin da suka samu shine kishin san kasa a cikin zukatan su.
Muna tafa da karin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace rana Talata a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin tsakanin riya wanda zai kawo muku ci gaban tattaunawa akan hukunce-hukuncen kotun kolin Najeriya game da zabukan gwamnonin wasu jihohin Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba ga labaran duniya mai karantawa Hawwa Sharif. Amurka na duba yiwuwar yadda za ta sa Iran da dakarunta da ke Iraq da Syria su yaba wa aya zakinta sakamakon wani mummunan harin jirgi mara matuki da suka kai a wata cibiya da ke arewa maso gabashin Jordan, yayin da take nazarin yadda ma aka yi jirgin ya dira a bangaren tsaro na sararin samaniyar da ke cibiyar. Wani jami'in Amurka ya faɗa a yammacin jiya Litinin cewa uku daga cikin dakarun na kota kwana na bangaren injiniyoyi na bangare na 718 da suka fito daga Fort Moore, Georgia duk sun rasa ransu yayin da jirgin mara matuki ya runtuma akan rukunin gidansu da ke hawa na 22 a cibiyar da ke kusa da kan iyakar Syria da ke aikin haɗin gwiwa kokarin da ake na ganin bayan kungiyar fafutukar kafa kasar musulunci ta IS. Wani jami'in Amurka da ya magana da muryar Amurka da ya nemi a sa kai sunan shi domin ya saki jiki ya magana akan batun ya ce harin da ya shammaci dakarun Amurkan sa a ce kawai aka taka, inda jirgin ya isa cibiyar a daidai lokacin da wani jirgin Amurkan mara matuki ke dawowa daga wani aiki. A jiya Litinin ne sakataren harkokin tsaron Amurka Lloyd Austin ya dawo bakin aiki a Pentagon bayan shafe kusan wata guda bayan sakamakon cutar kansa da ya kamu da ita, inda ya gana da sakatare janar na kungiyar kawancen tsaro ta NATO Jens Stoltenberg. Da yake magana a farkon ganawar taso, Austin ya ce mahimmancin lokaci irin wannan ya yi farin cikin dawowa Pentagon. Ya ce yana jin daɗin jikinsa kuma yana samun sauƙi sosai, duk da dai yana ci gaba da murmurewa ne tare da miƙa godiya ga dukkan sakonnin fatan alheri da ya samu ya zuwa yanzu. Bayan wannan ganawar ne Austin ya zarce fadar White House, inda ya wuce kai tsaye zuwa ɗakin taro da ke fadar domin halarta wani taro da 'yan tawagar majalisar tsaron ƙasa, inda suka tattauna batun harin jirgi mara matuki da aka kai akan wata cibiya da ke Jordan da ta yi sanadiyar kisan dakarun Amurka uku. Wasu gwammai suka jikkata. Rabon Austin da Pentagon da ya tun ranar 21 ga watan Disamba bara. Likitoci sun gano yana ɗauke da cutar kansa a farkon watan na Disamba, inda aka yi mashi tiyata a asibiti a ranar 22 ga watan Disamba, ya kuma riƙa aiki daga gida bayan mako guda. A jiya Litinin, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi gargadin cewa yakin kwatar kai da Ukraine ke yi da Russia yana cikin hadari, muddin majalisar dokokin Amurka bata amince da wani sabon tallafi ga Ukraine din ba. Blinken ya faɗa a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da sakataren jiran na kungiyar kwamancin tsaron ta NATO Jens Stoltenberg, cewa muddin aka gaza samun ƙarin tallafin, to duk wata nasara da Ukraine din ta samu a baya da nasarar da aka taimaka musu suka samu za ta zama a banza. Shugaban na NATO ya bayyana ƙwarin gwiwar shi cewa lalle ne Amurka za ta ci gaba da tallafa wa Ukraine, inda ya tunatar da kowa cewa ita kanta Amurka alfananta ne na tabbatar da ganin Russia ba ta yi galaba a yakin da take yi a Ukraine ba. Stoltenberg ya kara da cewa taimaka ma Ukraine wani kokari ne da NATO ke yi tare da kawayenta, yace yin hakan ba wai sadaka bace amma zuba jari ne da kuma yi makai a sha'anin tsaro. Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leka bangaren rahotanninmu. Idan ma sauraro ba su manta ba, a shirinmu na safiyar jiya Litinin, mun fara kawo muku tattaunawar da Hawwa Sharif ta yi da Adamu Makarfi, masanin harkokin yau da kullum, inda ya yi bayani akan kalubalen da ake fuskanta a Najeriya wajen yaƙi da cin hanci da rashawa. A ci gaban tattaunawarsu, Makarfi ya yi bayani akan yadda abubuwa suka canza idan aka kwatanta da wasu shekaru a baya da kuma mafita a wannan kalubale.
A shekarun baya can masana tarihi sun nuna cewa Najeriya nan fa ba haka take a can baya ba. An yi shugabanni masu kishin kasa wanda suka sa kasa a gaba da ci gabanta da kuma ganin an daukaki dukkan dan Najeriya ba tare da la'akari da addinin sa ba ko kuma inda ya fito da sauransu. Aka san abin da ake gani a yau. Shin a ganin ka ina aka saki layi ne ha abubuwan suka kazance haka?
Wato ni gaskiyar magana a inda aka saki layi, wato daga lokacin da ya kasance ba abin ka'ida na tafi da aikin gwamnati. Misali bari in kawo, akwai lokacin a baya can lokacin da ake mutuntawa kuma ake bin ka'ida yadda ya kamata, akwai lokacin da aka ce shugaba zai ce yana neman a bashi puloti, takardar neman pulotin ma kaga an yayyaga ta, an ce ba za a bashi ba in yayi tambaya me yasa, a ce a'a kai da zaka bada kuma ka shiga ciki. To yanzu ko za ka ga da zarar aka ce mutum yana shugabanci irin pulote ka gan guda ɗaya zai iya mallakan guda 100 ma ba kunya bai damu ba. Kinga tun daga nan kinga ai an saki layi, domin abin da ya kamata kamar yadda nake cewa duk inda ba ai adalci ba, ba bi ka'ida na aiki yadda ya kamata tafi da shi ba, ai an samu matsala. Saboda haka muna fatan Allah ya sa irin waɗannan abubuwa da aka yi na baya, za ka ga shugaba yana kan madafin iko a baya, ka ji an ce har ya gama ba shi da gidan kanshi, motan ma da zai hau sai ya yi bashi sannan ya samu ko da ta ɓangaren gwamnati ko wani. Wanda ko a yanzu daga ran da aka ce yau mutum ya samu madafin iko, idan ana sayan motoci guda 100 yanzu nan za ka ga ya saya ya mallaka, kuma gidaje irin na alfarma irin wanda kowa ya san abin da yake dauka, idan da zai shekara 100 yana dauka ba zai iya gina irin wannan gida ba. Yanzu ko za ka ga abin da yake akwai kazanta, sai dai a ce Allah ya sauwaka.
Kana ganin Najeriya za ta iya magance batun cin hanci da rashawa?
Eh, to za ta iya, amma abu ne mai wahalar gaske. Kamar yadda ko tun farko a sharhin da kika ce abin yayi katutu, kinga duk abin da yake katutu ana cewa ya kai makura ta inda yake kafin a ce an ci a karfin sa, gaskiya akwai wahala kware da gaske. To amma ni abin da zan iya cewa kasashe da suka ci gaba, babban abin da suka samu shine kishin san kasa a cikin zukatansu. Idan da za a ce mutum yayi ce ba zai ba, a koma can wance ma ce ba zai ba, aikin ga in an yawa an samu waɗanda suke so a yi gaskiya da bin ka'ida zai taimaka kwarai da gaske. Kuma wanda suke irin waɗannan madafin iko suka tabbatar in sun yi ba za a yi ba, to su ma za su rage. Ai, kamar mutum in ya ɗebi kayansa ne ya kai kasuwa ya baje ba a siya ba, gobe ma ya je jibi ya je, to aikin da zai tsorata ma ya ce kowa ya je ya baje kolin shi ma ba zuwa za a yi a same shi ba. Saboda haka ni abin da ke cewa wannan al'amari ne da ya shafi 'yan Najeriya gaba ɗaya, ya kamata mu dibi na natsuwa, mu dawo hayyacinmu, mu tsare gaskiya, mu bi san kishin kasarmu, in Allah so ya da wannan abu zai taimaka a samu a gudu tare a tsira tare.
Madalla, a gaida Hawwa Sharif da ta yi hirar da Adamu Makarfi mai sharhi kan harkokin yau da kullum. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Jiya Litinin jam'iyya mai mulki a Afirka ta Kudu ta ANC ta dakatar da tsohon shugaban ƙasar Jacob Zuma daga jam'iyyar bayan samun shi da laifin yi wa wata jam'iyyar ta daban kamfe. Dakatarwa ta baya-bayan nan wani bangare ne a ci gaba da kai ruwa rana tsakanin Zuma da shugaba Cyril Ramaphosa da ta zo bayan wani taron manema labarai a watan Disamba bara, inda tsohon shugaban Jacob Zuma ya bayyana cewa zai kada ƙuri'a ga sabon jam'iyyar Mokonto Wesizwe ko kuma MK sakamakon rashin gamsuwa da yadda Ramaphosa ke gudanar da mulkinsa. Wata sanarwa da aka fitar jam'iyyar ta ANC ta ce zai yi wuya a sasanta da Zuma da tsarin mulkin jam'iyyar. Jam'iyyar ta ANC ta Ramaphosa ta kasance tana jan zaranta tsawon shekaru 30 tun bayan ƙarshen mulkin nuna wariyar ƙasar ta Afirka ta Kudu daga shekarar 2007 zuwa 2018. Shugaba Zuma dai ya shugabanci jam'iyyar ta ANC, ya kuma jagoranci ƙasar mafi cigaban tattalin arziki a Afirka. A ranar Litinin ne kungiyoyin bayar da agaji na duniya 20 suka bayyana goyon bayansu ga kungiyar bayar da agaji ga Falasina ta Majalisar Dinkin Duniya, bayan da dama daga cikin manyan masu bayar da gudunmuwa suka dakatar da bayar da tallafi ga kungiyar sakamakon wata ɓaramɓarama da ta ce akwai alamun gwamnan ma'aikata na da hannu a harin da aka kai cikin Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban bara. Dakatar da bayar da gudunmuwar daga kasashe zai shafi ayyukan ceton rayukan sama da farar hula miliyan 2 da sama da rabin adadinsu yara ne ƙanana da suka dogara da ayyukan kungiyar bayar da agajin ta Falasino a Gaza, cewar kungiyar. Kungiyar ta ƙara da cewa al'ummomi na fuskantar matsalar yunwa da fari da ke kunno kai da ɓarkewar cututtuka sakamakon ci gaba da ruwan bama-bamai da hana shigar da taimakon agaji cikin Gaza da Isra'ilan ke yi da gangan. Wasu daga cikin kungiyoyin da suka rattaba hannu a kan sanarwar tabbatar da goyon bayan sun hada da kungiyar kare rayuwar yara ƙanana ta Save the Children da kungiyar kula da 'yan gudun hijira ta Norwegia, sai Oxfam da kuma kwamitin American Friends Service.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Yana da wuya ai da mai kama ake kota. Akwai wanda in ka zo kana so ka masa irin wannan kama karyan, wallahi sai ka rasa ina gaban da zaka kama ka karya. Dole ka hakura ka bar shi a haka. Wani abin ba tsoron Allah ake ba, tsoron yari ne kawai.
Wato in kana fara haka kaman kana nuna cewa ne wato jam'iyyar APC ita take da wato kotu a hannunta, bi ma'ana ita take ba wa kotu umurni ta zartar da abin da ya kamata da kuma wanda bai kamata ba.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na Tsaka Mai Wuya. Muna fata kuna nan kallo kamar yadda muke nan Washington. A ranar Alhamis da ta gabata 25 ga watan Janairun shekarar nan ta 2024 ne kotun kolin Najeriya ta sake tabbatar da zama daramdam na gunoni guda uku da suka gabata a wurin ta domin yanke hukunci na ƙarshe dangane da kalubalen ta zaben su da aka yi. Wannan gononin su hada da gononi biyu na PDP da kuma ɗaya na APC. Na PDP dai su ne gwamna jihar Rivers Minalayi Fabara da kuma gwamna Kefas Abu na jihar Taraba. Na APC kuma na jihar ta Sokoto ne Malam Ahmed Aliyu Sokoto. To wannan shi ya kawo jimillar gononi 18 kenan da kotun kolin Najeriya ta yanke shari'o'insu, wanda kuma a cikin dukkan 18 ɗin nan ba gwamna ɗaya da gwamnatin nan ta cire dukkan gononi ne da dama suna kan kujerunsu, kuma ta ce su je su ci gaba da zama kan kujerun nasu. Wannan ya sa wasu suke tambayar cewa shin ko a dinga barin kotuna suna yanke hukuncin zaɓe ko kuma a bar kotuna su gudanar da zaɓuɓɓuka tun da ƙarshenta dai shari'o'i za a yi kuma a je kotuna sannan kotunan su yanke hukunci irin wannan. Akwai kuma masu zargin kotun kolin ta Najeriya da cewa tana kyautatawa jam'iyyar da ke mulki a kan karga. To amma wannan ba haka ba ne, domin kuwa da PDP da APC da NNPP da Labour ba wacce ba ta samu kotunan ta yanke hukuncin da ya yi mata daɗi ba. To duk da haka mutane suna da bambancin ra'ayi game da wannan hukuncin na kotun koli.
Sunana Honorable Awais Abdullahi daga Kefi Local Government, ina ɗaya daga cikin magabatan jam'iyyar PDP mai nasara a Nasarawa State. To alhaƙiƙa da duk wanda ya bi wannan shari'a din ya san cewa shari'a Supreme Court sun adalci, sun gyara abubuwan da bai kamata wanda su appeal court kotun ƙasa kenan suka yi wanda bai kamata ba, bai dace ba. Ba wuce muna faɗa ne saboda an bar ma jihohin PDP kujerunsu ba, a'a, ayin kalura akwai jihohiya da na APC ma ciki wanda aka musu kujerunsu. Saboda haka muna kira ga ita su alƙalai, muna kira gare su, su ne kaɗai wurin da idan wani abu ya faru da mara ƙarfi zai ruga da gudu, idan mai ƙarfi na sai danne su zai ruga da gudu ya tafi.
Sunana Alhaji Misbahu Sani Bauchi, jihar Kano da jihar Bauchi da jihar Zamfara. So shi shugaban ƙasa kullum ya yi duka adalci ake so wa'annan kotunan a ce sun yi, ya yi ne domin a san dimokuraɗiyya ake yi a ƙasar, kuma ya yi ne domin al'umma su san lallai ana yi domin su ne tabbatar musu da abinda suka zaba ba wai wani bangaranci ba ko batun jam'iyya, magana ce ake yi na al'ummar mutane.
Haka ne, to za ku ji irin wannan musaya ko kuma bambancin ra'ayi a cikin muhawarar mu ta yau, wacce ci gaba ce daga wacce muka fara ji a tsakanin lauyoyi guda biyu, ɗaya na bangaren APC ɗaya na bangaren PDP. Da bangaren PDP shine Barista Dahiru Abdulhamid, wanda shine ya tsaya gonar jihar Bauchi Bala Muhammad a shari'a da aka yi a can kotun koli ɗin. Na APC kuma shine Barista Yusuf Sallau mutum biyu daga jihar Taraba. Wakilin mu na Abuja Nasiru Adamu Kaya shine ya haɗa hancin suri ɗaya domin wannan muhawara.
Yawa, to bari mu koma wajen Barista Yusuf Sallau mutum biyu. Dama misalin da na so na kawa Barista Dahiru Abdulhamid, a 2019 a jihar Zamfara an samu irin wannan matsalar da ta sa, amma shi sanata Kabiru Marafa dan APC ya shigar da ƙara, aka je kotun koli da yasa gaba ɗaya aka kwabar da jam'iyyar APC PDP ta yi mulki a lokacin. Barista Yusuf Sallau mutum biyu, abinda nake son korafi da na ji mutane suna yi ko kuma bayanan da suka faɗa, kamar APC ta lura mutum yana ma jam'iyyar tasa ba wai dole sai an kwace jam'iyyun ba ne ko jihohin ne za su sa jam'iyyar ta ci gaba da nasara. In an duba abin da ya faru nan ma a zaben 2023, inda Nelson Wuke tsohon gwamnan Rivers yana ma cikin jam'iyyar tasa ta PDP, amma ya yi mata makarkashiya da ya jawo ba ta samu nasara a zaben shugaban kasa ba.
Wato, in kana faɗa haka kamar kana nuna cewa ne wato jam'iyyar APC ita take da wato kotu a hannunta, bi ma'ana ita take ba wa kotu umarni ta zartar da abin da ya kamata da kuma wanda bai kamata ba. To ina kuma gaskiya duk wanda ya tunani haka bai adalci ba, saboda idan ka lura da abubuwan da suka faru zaka gane cewa jam'iyyar APC ta lullube hannunta, ta yi shiru, ta bar kotu ta yi aikinta kamar yadda dokan ƙasa ta faɗa. Kowane ɓangare, kamar yadda na faɗa da farko, kowane ɓangaren gwamnati, ɓangaren shari'a ta yi abin da ya kamata gwargwadon ilimin su, gwargwadon abin da dokan ƙasa ta ba su dama. Wannan kuma shi abin da ya
guda. Yusuf Sallau mutum biyu, abin da in haka ne ya kai abin da ka faɗa, kace APC ta bar kotu, wato inda ta ga dama ba za ta bar ta ba kenan.
Ta bar kotu kamar yaya?
Eh, ta bar kotu ta yi aikinta matsayin kotu ko sashen shari'a mai zaman kanta.
Orepo, in ka duba abin da ke faruwa da a Najeriya a baya, wanda jam'iyyar PDP ta yi ruwa, ta yi tsaki, kuma ta yi fice, ta yi suna a irin wannan gwagwarmaya da irin wannan kama karya, wanda duk kowa ya sani a shekarun baya, ba tare da na kira sunan gwamnati ne ta shuɗe ba. Amma mun sani a lokacin baya an yi irin wa'annan yanayin, wanda shugaba daga sama zai bada wato umarni ga kotu, kuma za ka ga umarnin da shugaban ya bayar shi ake aiwatarwa a ƙarshe. To amma kaga a nan a yanzu, saboda wato tsoron Allah shugabanninmu da kuma ganin cewa ya dace a bar dimokuraɗiyyar nan ta rayu yadda ya kamata, aka bar kotu ta tabbatar da abin da take ganin shi ne adalci ba tare da mata kasarandan ba.
Barista Yusuf Sallau mutum biyu, a nan za mu ce shugaba Tinubu a wajen ku yana da tsoron Allah kenan.
Ato
wannan rashin tsoron Allah kuma kaga abu ne wanda mutum ba za ka iya shiga zuciyar dan adam ba, amma dai a zahiri
yanzu kike faɗa kici shugabanni
tattaunawa a yau akan abin da ake tattaunawa a yau da kuma abin da ya faru a yau, wanda shugaban yana da karfin mulki kuma yana da zai iya yin shi ma ta'addancin da aka yi da a baya, amma ya ki ya duba kenan ya nuna cewa akwai alamar tsoron Allah ta tare da shi, domin in ba haka ba da shi ma zai yi abin da wayancan ya adawa suka yi da a baya.
Yawa barista Dairo Abdulhamid kaji zargin da shi Yusuf Salomu Tumbiyu ya ce watakila ya nuna kenan da jam'iyyar PDP ke mulki da maganar a samu wannan adalcin da har jihar Bauchi gwamna Bala ya ci gaba da mulkinsa da zai yi wahala kenan.
A wannan ra'ayinsa ne, su dai 'yan siyasa kan aiko ya san 'yan siyasa, a yanzu a wannan gwamnatin ma yunkurin yin irin wa'innan abubuwan ba wai ba a yin su ba ne. Amma akwai abubuwan da duk iya ƙoƙarinka ka kauda shi idan baka samu kamar maganar da azu na faɗa a bayani, in baka samu inda za ka kama ba. Yana da wuya ai da mai kama ake kota. Akwai wanda in ka zo kana so ka masa irin wannan kama karyan, wallahi sai ka rasa gaban da za ka kama ka karya. Dole ka haƙura ka bar shi a haka. Wani abin ba tsoron Allah ake ba, tsoron yari ne kawai. Ni a gani na. Saboda haka doka ne, idan ka ce za ka yi katsalandan wa doka karara a fili, to gaskiya yana haifar da abubuwa masu illa da yawa. Wanda kai kanka in kana jin ka dan kana mulki ne za ka yi irin wannan kama karyan, to ƙarshe sai ka waye gari mulkin ba zai yiwu ba, saboda wanda kake mulkansu ai sai ka kamanta za su yadda kai shugabansu ne su baka haɗin kai a cikin komai a tafi tare, a tsira tare, ko ba haka ba ne?
Yawwa, to a nan barista Dairo Abdulhamid, bari ma mu shiga jihohin nan wayanda aka riga aka yanke hukuncinsu, aƙalla mu yi misali da kamar jihohi uku haka. Bari mu fara da shi barista Yusuf Salomu Tumbiyu. Barista Yusuf Salomu yi mana bayani kamar jihar Bauchi, inda shi ɗan takaranku Air Marshal Sadiku Abubakar ya tsaya takara. Menene ya sa kuka dage sai da kuka kai har ƙarshen wannan shari'ar?
Hato, ai duk lokacin da kake ganin cewa haƙƙi naka ne kuma kana tunanin cewa an kwace maka wannan haƙƙin da ƙarfi aka danne ka aka kwace, to lalle kuma ya kamata ka bi duk wata hanya da ya kamata ka kwace wannan haƙƙin naka. Don haka tsurren farko da aka ayyana shi wato Gwamna Bala Abdulkadir su ƴan jam'iyyar APC musamman shi Air Marshal ya ga cewa an danne mai haƙƙinsa ne, saboda yana ganin cewa shi ya kamata a ce an ayyana a matsayin wanda ya ci wannan zaɓe, lura da irin jama'an da yake da shi da karɓuwa da yake da shi a jihar Bauchi, lura da yadda jam'iyyar PDP ta ruguje a jihar Bauchi ta samu matsala ta kowane ɓangare. To a zahiri kowa yana ganin kamar lalle haka in ne ya kamata a ce an ayyana, to tunda ko ba ayyana shi ba, kaga bai yi laifi ba tunda doka ta ba shi dama ya nemi haƙƙinsa a kotu. To ya je kotun farko, ya je kuma haƙƙin kotu na ƙarshe, amma a ƙarshe dai kaga yadda abu ya kasance. Don haka dole ne yana da haƙƙi ya bi haƙƙinsa ya karɓi haƙƙinsa kamar yadda yake tunanin cewa shi ya ci wannan zaɓe.
Wato dai babban abu lura da ka ce kamar PDP ce ta wargaje shi, yasa APC ya kamata ta dawo ta ci gaba da mulki a jihar Bauchi kenan.
Eh, to kusan haka in ne, saboda in ka lura da irin yadda suka tafi da gwamnatin su, lalle akwai alamomin tambayoyi wanda da yawa ba su gamsu da yadda ake gudanar da gwamnatin ba. Kuma an ka duba wato aƙidojinsu na PDP, to nan ma abun tambaya ne. In ka haɗa shi kai kace za ka kwatanta shi da irin aƙidojin da jam'iyyar APC take tafiya da shi, za ka ga cewa lalle akwai buƙatar a sauya wannan tafiya da ake.
Bari a ƙarshe in Allah da zamu zo magana aƙida, zamu rufe da aƙidojin jam'iyyar APC da ko aƙidar APC da PDP ko a dama. Barista Dairo Abdulhamid, ka ji abin da shi Yusuf Salomu Tumbiyu ya ce ga dalilan da ya sa aka maka shi sanata Bala Kaura a kotu.
To wannan dalilai kamar na ra'ayi kenan yake faɗa ba na shari'a ba, saboda in ban ji ya faɗi ko ga wasu abubuwan da aka aikata na laifin zaɓe wanda za a ce zaɓen shi mai girma gwamnan Bauchi ɗin nan ba halattacciya ba ne, duk ban ji ya kawo ko da misalin abu guda ɗaya ba. Sai ra'ayi na jama'a yana ganin kaman jam'iyyar PDP ɗin akwai abubuwan da ya kamata su yi, jama'a su so su ko wasu abubuwa wanda mu alal haƙiƙa zahiri yake ko shi ba ɗan Baucin ba ne. Duk wanda yake Bauchi ya sani cewa irin ci gaban da yanzu aka samu a wannan gwamnatin a baya ba a samu ba. Babu gwamnan da ya taɓa zuwa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya canza jihar Bauchi da hanyoyi da makaranti aka gyara su da komi da komai a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci irin mai girma gwamnan Bauchi.
Bari a gurguje mu ko da ke ba ayyuka ma za mu lissafa ba, akwai magana rikice-rikice ne. Ya ce jam'iyyar PDP ta kamar ta mutu ne ma a jihar Bauchi, ya sa ba ta da wani tasiri kenan.
To ta mutu har aka zo aka yi zaɓe, aka zaɓe ta kuma ta ci zaɓen nan aka dinga shari'a tun daga tribuna har court of appeal har supreme court. Babu wanda ya taba ta da jijiyan waya ya ce wani abu.
Yamma ana ta cewa sai a za a gana sai air marshal, sai air marshal. Ana ta faɗa Abuja lokacin.
Amma su faɗan dai su suna faɗa. Amma ka zo Baucin mana ka ga jama'a yanda suke cikin kwanciyar hankali da walwala. Suna kuma jin daɗi, ba su ma san ana wannan sai air marshal is coming ɗin nan a kotu fa ake yi. Ka je cikin garin Bauchi babu inda za ka ji marshal is coming, amma an zo kotu za ka ji ana marshal is coming. Gaskiya ni ne mun zo kotu na jirgin su suna faɗa, amma a cikin gari duk iya yawo na neman ga inda na wuce a wani sikirin aka ce mani marshal is coming ba.
Barista Yusuf Salomu Tunbiyu, mu koma misali kamar jihar Zamfara inda tsohon gwamnan jihar Bello Matawalle yanzu wanda shine karamin ministan tsaro shi ma ya kai kara ka kotun ɗaukaka kara ta yanke hukunci a soke zaben wasu ƙananan kwaminajin guda uku ne inda aka ɗaukaka kara zuwa kotun koli. Faɗa mana abubuwan da kuka dogara da su a jihar Zamfara da kuke ganin shi Matawalle ne dace dawo gwamna a lokacin.
To a gaishe ku. To bari mu jaya nan sai Allah ya kama rana, wato mu zo mu kawo muku kashi na ƙarshe na wannan muhawara din, inda daga cikin abubuwa za mu ji ya aka yi Dauda Lawan Dare ya kwace Zamfara daga hannun Bello Matawalle, sannan kuma ya aka yi shi ma gwamnan jihar Plateau Caleb Mufuwan ya samu ya tsallake rijiya a kotun koli bayan kuma ya ji jiki a kotuna na baya. Sannan kuma waɗannan abubuwan da suka faru a kotun koli ta Najeriya din suna iya zama wani mizani da za a dinga kallon yadda za a dinga karkare shari'o'in da suka shafi shari'o'in zabiya a Najeriya. Duk wani abubuwa ne da za su zo muku a rana, wato in Allah ya kama yanzu dai muna son mu yi godiya ga su baƙin namu lauyoyinmu guda biyu, barista Dahiru Abdulhamid da kuma barista Yusuf Salomu Tunbiyu, da kuma musamman shi wakilin namu Nasiru Adamu Ilaikaya na Abuja wanda ya haɗa hancin wannan muhawara a can Abuja da aiko mana ita muka kawo muku. A madadinsu Aliyu Mustapha Sakwato ne a Washington, mun ba ku lafiya.
Madalla a gaida Aliyu Mustapha Sakwato. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma mun zo ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
Amurka na duba yore da za ta sa Iran da dakaranta da ke Iraki da Siriya su yabawa a yaƙinta sakamakon wani mummunan harin jirgi mara matuki da suka kai a wata cibiya da ke arewa maso gabashin Jordan, yayin da take nazarin yadda ma aka yi jirgin ya dira a ɓangaren tsaron sararin samaniyar cibiyar. Wani jami'in Amurka ya faɗa a yammacin jiya Litinin cewa uku daga cikin dakarun na kota kwana na ɓangaren injiniyoyi na 718 da suka fito daga Fort Moore, Georgia duk sun rasa ransu yayin da jirgin mara matuki ya runtuma a kan rukunin gidajensu da ke hawa na 22 a cibiyar da ke kusa da kan iyakar Siriya da ke aikin haɗin gwiwa a ƙoƙarin da ake yi na ganin bayan ƙungiyar fafutukar kafa dolar musulunci ta IS. Wani jami'in Amurka da ya yi magana da muryar Amurka da ya nemi a sa kai sunansa domin ya saki jiki ya yi magana a kan batun ya ce harin da ya shammaci dakaran Amurkan sa a ce kawai suka samu, inda jirgin ya isa cibiyar daidai lokacin da wani jirgin Amurka mara matuƙi ke dawowa daga aiki. A jiya Litinin ne sakataren harkokin tsaron Amurka Lloyd Austin ya dawo bakin aiki a Pentagon bayan shafe kusan wata guda baya nan sakamakon cutar kansa da ya kamu da ita, inda ya gana da sakatare jiran na kungiyar kawancin tsaron NATO Jens Stoltenberg. Da yake magana a farkon ganawar tasu, Austin ya ce muhimmin lokaci irin wannan yayi farin cikin dawa Pentagon, yace yana jin dadin jikinsa kuma yana samun sauki sosai, duk da dai yana ci gaba da murmurewa tare da miƙa godiya ga sakonnin fatan alheri da ya samu zuwa yanzu.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma an jima da Hansi za ku sake jin mu. A madadin Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya, da Dadi Balawe wanda ya hada shirin da Bada Umarni, da ma injiniyan mu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.